أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد مكثاب هدواء ونما صلى تيمي البركة إن شاء الله ناء النور da kenan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Al-Hayyu Al-Qayyum da ya mana gidan dogo samanta yaya kasanta yaya tsakiyanta yaya ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani muna roƙon Allah ta'ala yayi rahama da gafara da jinkai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya ji kansu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 13 ko? A wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1447. Ina mai farawa da bawa 'yan uwa da yawa haƙuri waɗanda suka zo daga jihohi da yawa don su gaisa da ni. Jiya bayan tashi na a nan ina ga waɗanda aka ce mun sun zo daga wasu states aƙalla ya kai jiha 7 ko 8. A jiya kadai da muka yi darasi an samu na Kano an samu na Kaduna an samu na Jigawa an samu na Bauchi musamman cikin Azare an samu na Kebbi an samu na Sokoto an samu na Gombe an samu na Jalingo Taraba kenan duk waɗannan kowanne ya buya tare ni cewa sai na tsaya na saurare shi na farko ina maraba da duk wanda ya ziyarce mu a wurin nan Allah ya biya shi da gidan aljanna na biyu ina bada hanzari da uzuri na kuncin lokaci a Ramadana ba zai iya yiwuwa na iya ganin kowa da kowa a yadda yake bukata ba ina bada uzuri na fi samun yalwan lokaci a wajen Ramadana amma a Ramadana ni harkoki na ma na rayuwar duniya na ajiye su a gefe gabaki ɗayan su sai dan abin da ba a rasa ba so kula ga wannan sai a yi hakuri da lokaci irin na Ramadana lokaci ne na karanta Qur'ani da makamantansu duk wanda yabo Allah ya biya da gidan aljanna akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa ma da ya zo mai karantar da addini kuma yana gabatar da tafsiri a College of Nursing na birnin Kudu ina tare da shi aƙalla ba zai gaza in na ce shekara 23 ya yi na? Farawan ganawan farko 1999 shekara 27 amma closely in zan tuna shine wani gayyata da kuka mini a wajen 2003 ko
ina ga daga nan ne dan uwa malam Abu Hafsa daga birnin Kudu na daga cikin malaman mu bismillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an zo lafiya ku
alhamdulillah
ya ayyuka
alhamdulillah
to Allah ya jagoranci malam dan uwa ne sosai muna tare kamar da fada shekaru da dama nakan je birnin Kudu bisa ga gayyatan su kuma dan uwa ne mai yan uwantaka sosai idan ina tafiya da mota daga Gombe ko Bauchi na birnin Kudu kafin na iso zan kira shi a waya anan nakan tsaya nayi azhar da al'asar kuma ai abu dan abin da ba a rasa ba zai tanada mana abinci mu taba abinci tukunnan mu wuce in za a tuna dab da Ramadan na je Bayero University Kano da na gabatar da wata muhadara Ibn Dole ta Boko ce Faculty of Engineering to ya taso tun daga birnin Kudu ya zo har Kano din mun gana da shi da wasu ƴan uwa waɗanda a lokacin da su suke sauka na idan naje suna da wani program da suke a Ramadana da ban san kowa yanzu kuna yi ba tun corona an dakata kowane a weekend ina ga aka fi Saturday da Sunday to a lokacin kuna yi everyday so na san da nakan je duk Ramadana nakan fita na je kwana ɗaya bana ma kwana da sassafe na je birnin Kudun na dawo kuma na yi tafsiri so suna da program da suke na Ramadan a lokacin matuƙa da gaske kusan kullun ana samun malami ɗaya da zai je muhadara da hansi haka so nakan yi kwana ɗaya a Ramadan din to Allah ya albarka muna godiya Allah shi gafarta mana jazakumullahu khairan ahsanallahu ilaykum kuma malami ya da sakon da zai faɗa na kalma ko wani abu bismillah bismillah ba shi wannan ba shi bismillah
mato kusan bismillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
wa barakatuh wa cikin godiya ga sabon kaina a wannan masallaci na wasu Allo wato haka ne na zo jiya fara amma dai wuta ba ta karatu da na da ina duniya bisa ga karantar wannan malami ko littafin da aka sauke ake jab da saukewa na alkila bayan mu da ba to mauki ko amin to shi ma ina wuta ba a rayuwar wannan durus da malami ki Allah saka da alkai
amin ya hayya
bi malami a takeice ba abin da zamu ce sai dai gabaɗayan mu Allah ya tara mu gida aljanna
amin
shahadin da malami yake Allah saka masa da
alkai amin
wani abu sha'awa wani hadisi a cikin riyadu sari a bayan jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake jihadi kuwa da kace wanda ba ta wajen wanda yake jihadi ne da za ta haso a loro da cikin tsariya dan wannan in ta bakin da ta rubutu iya wannan kai dan Allah aljanna ta wa ba kuna fata Allah ya tabbata to shi malam kamar yadda na faɗa ta halin malamin mu ne malam Ahmad ne ko injiniya Ahmad ne ko wanda yake aiki a transmission building na yanzu da yake samun ya samu aiki da ita to shi ne silar da zama hanzarci wasu bayan rawa bayan ma ba ba ta saka
amin ya
Allah ya saka
amin
wannan ko wanda ka Allah sa har jalla da baki
amin ya
ayyuka salama Allah saka da kai
amin ya
ayyuka al-amin yana kokai karatu ma
to yana sai go yana so zama gwani Abdullahi Abdulzadi kai kaji
Allah rahman
professor
Allah rahman
mu ga gardawa ne amin to alhamdulillah to jazakumullahu khairan insha Allah amin jazakumullahu khairan Allah ya sa a mizanin ayyuka na kware na'am bismillah engineer
to malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yace Allah ya ji kan iyayen malam da ana rahma da iyayen baki daya
amin ya hayyu ya qayyum
yace dan Allah malam ka tambaya ta
na'am
mutum ne dukiyarsa ta kai misalin zakka kuma ta shekara amma kudaden ba sa hannunsa ya ba da su a yi kasuwanci da su kullum ana yi masa alkawari yau ne gobe ne har an kai kusan wata guda shin zai iya fitar musu da zakka a hakan duk da ba sa hannunsa
lajnatu da'ima lil buhuth al ilmiya wato permanent committee na fatwa da ke Saudi Arabia sun yi magana akan rikici na zakka a volume nasu na tara wannan matsala din akwai mai kama da ita a namba na 191 da 192 cewa dukkan dukiyar da tsammanin rashin dawowanta ya fi tsammanin dawowanta gare ka babu zakka a kanta. Don daga cikin sharuɗa na zakka akwai milkan kamilan, ya zama mallaka da kake da absolute control a kansa. Kudin da baka da control a kansa, kake ta bibiyansa a dawo maka da shi, ya gagara a dawo da shi. Suka ce wannan bai zama kana da control a kansa ba. Zakka tana magana akan abin da kake da iko a kansa ne. Shi yasa ko a hadisin aika Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu zuwa Yaman, fiyayyen halitta cewa yayi, inna Allah haftaradu alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Hadisi na 1331 a cikin Sahih Muslim. Kaga a wannan yake bayyana mana a fili cewa abinda ake da ikon karba ne a miƙa. To kudin da bai hannunka yana hannun wani, kuma ka ma bukata a baka ya gagara, kabi ya gagara. A magana mafi inganci zakka ba ta wajaba a kanka a kansa. Sai dai idan aka baka koda bayan Ramadana ne ya shigo, to a lokacin sai ka cire wannan zakkar ka bayar. A ka'ida kenan, amma in dai bai dawo duka ba, to ba za ka cire zakka a kansa ba. Amma kudin da ka ba da shi bashi, kuma kake ga kana da control a kansa, wanda ka ba ya ce anytime kake bukata kudin is ready, ko kuma zai baka, kuma ka san ya fi karfin kudin, to a magana mafi inganci matukar kana da ikon ka karba a kullun kuma a baka, to na ana cire zakka a kansa. Ko ma baya suka ce ba a wajabta maka zakka akan abin da baka da tabbacin zai dawo gare ka. Wallahu ta'ala a'lam.
Sai ya mai tambaya ta karshe yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace Allah ya ga iyayen malam ya gafarta musu, ya sanya su, ya wato ya musu kyakkyawan hukuma tare da nan gaba.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana masu albarka.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace cewa tambaya ta ita ce kan ma'aurata masu genotype AS, wato matan AS mijin ma AS, menene hukuncin yin gwajin CBS, wato cryonic venous sampling
me
a tsakin
cryonic venous
sampling na
cryonic venous sampling
na watan, idan misali matan tana da cikin wata goma zuwa sha biyu, wato satin goma ko satin sha biyu, domin sanin genotype ɗin jaririn, kuma menene hukuncin idan aka gano jaririn yana ɗauke da SS, za a iya zubar da ciki?
Lajnatu da'ima للبحوث العلمية سنجي مغانا أكان إيشو ديشا في جينوتايب ASAS ASSS فولوم نأشرين دبيا كما وانا مطالة أقيفة تواني كما دا إتا تريفوذ دا حمسن دا كما تريفوذ دا حمسن دبيا دا تريفوذ دا حمسن دبيو فاستلي شي أكان ين أورا. A ka'ida ta musulunci da AS da AS, kowanne a cikinsu menene?
Kariya
ne. A magana mafi inganci ba a faɗaitar da yin aure tsakaninsu. In za su haƙura ba su yi auren ba, shi ya fi dacewa da shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala, don shari'a ta zo ne saboda muhafaza na rai, muhafaza na dukiya, muhafaza na ainihin lineage, muhasaba ainihin muhafaza na mutunci, muhafaza na jini. In ASAS ne, akwai tsammani na cewa kaman 25% za a samu high risk na samun SS, saboda abu in ka duba kaman mapping ne ASAS. So za a samu ya samu AAAA, ASSS, AS kuma SS. So in ka duba mapping din, a guda hudu akwai tsammanin za a iya samun ɗaya daga cikin hudu ya zama SS. In ya zama SS kuma ya zama sickle cell disease automatically. Wannan magana kuma na sickle cell disease sun yi shi ƙarƙashin a the same volume ƙarƙashin fatawata 434 da 435, cewa a wannan hali tunda akwai tsammanin samun SS, to tun asali auren AS da AS a gura da shi shi ya fi alheri. na biyu auren ya riga ya faru an yi shi har ana an samu juna biyu a cikin juna biyun nan ana tsammanin haihuwa ko kuma ana tsammanin cewa cikin ya fara kai watanni tunda ya kai sati nawa aka ce sati 10 zuwa 12 yin test da ake yi na CVS test da ake likitoci sukan yi shi ne don a gane ko disease da ke tare da yaro dan karami wanda bai fito a ciki ba ko abin da ya kama da wannan abin da malamai suke faɗa karkashin wannan yin test don a gane cuta ta halatta tun ba a haifi yaro ba yana dan karami. Na biyu sai matsalar cire ciki cikin da bai kai kwana 40 ba cire shi yana da sauki idan akwai dalili na shari'a. In babu dalilin shari'a babu dalili na matsalar uwa din ko kuma abin da za a haifa kowane irin cire shi ba a son sa a musulunci. Amma in akwai dalili na barin ɗan zai iya cutar da uwar ko kuma zai iya sa a haife shi bai da wani amfani da zai tabuka to abin da bai kai 40 da su ba yana da matukar sauki. Saboda me? Saboda a matakan haihuwa din da creation nasa 40 ne sau nawa? Na'am? Sau uku kaga in ka tara sai a samu 120 days. Around 120 days ake hura rai. To daga an hura rai idan ya kai 120 days a nan kuma ya zama akan hukuncin mutum ake magana. Gabanin ya kai nan ko da an cire an yi laifi in babu dalili amma ba a ɗaukar itibarin cewa kai tsaye kashe mutum aka yi. Amma in ya kai 120 rai ya shiga to anan ana ɗaukarsa a matsayin kisan kai ake ɗaukarsa. So kula ga wannan suka ce a matakin farko kowane irin disease da ya zama an samu likita amintacce gogagge a ɓangarensa kuma wanda aka aminta da adalcinsa da amanarsa ya yi bayanin cewa cirewa shi ya fi suka ce anan ya halatta a cire. Matukar ya tabbatar cirewa shi ya fi. To anan an ce ya kai 10 to 12 weeks. Sai muka ce 10 weeks times 7 kaga 70 days. In an ce 12 weeks kaga ya zama nawa? Ya zama 84 days. So 84 days bai kai 120 days ba. Har yanzu ana cikin stage ne na ba a hura masa rai ba. A nan suka ce idan ya tabbata cewa likita ya amince ya ba da shawari cewa akan abin da ya sani na ilimi rabuwa da shi shi ya fi alkhairi ko dalilin lafiyar uwar ko abin da za a haifa akwai cutarwa mai muni to anan suka ce ababil larura saboda az-zarurat tubihul mahdhurat kamar yadda yake a cikin koda suratul maida aya ta 2-3 muka dauka wannan duka ayoyi ne na darura. Qur'ani yana kula da larura matuka da gaske so min babil darura yana iya halatta amma idan ya kai matakin 120 days kuma ya zama tilas dole a cire in ba a cire ba yana iya taba lafiya da uwa to anan suka ce in aka cire bayan 120 days kuma akwai kafara akan mahaifin da yasa aka cire. Idan muka duba lajinatu da'ima a wannan volume din karkashin matsala ta 434 a volume na 21 suka ce zai yi kafara shi da yasa aka cire saboda wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallabatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu. In muka duka wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a cikin nisa'i aya ta 92 suka ce dogaro da wannan za a sa yanta baiwa in ba baiwa za a sa shi azumi na wata biyu a jere. So wannan shine matakin da aka abinda nake ba ku shawari ku samu likita amintacce da ƙiriyan sa ne abinda ya bayar sai ai aiki da shi gwargwado wallahu ta'ala a'lam. Aran ma sai mu tsaya a tambayoyin a haka sai mu shiga karatu insha Allah. Jiya ina zaton mun tsaya aya ta nawa? Aya ta 5 muka tsaya zamu tashi a ta 6 yau ko? A suratul nisa'i sura ta 4 daga jerin gwanin surorin Qur'ani daga saba bismillah aran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليقل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
جزاكم الله خيرا. زامو تاشي أكد آية تاشيدة أتكي سورة النساء. الله تعالى يتي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى الله يتي كورك جرب مرايو hatta idza balagha nikaha har sai sun kai gaba na aure fa in anastum minhum rushidan idan kun ga daga gare su akwai shiriya fadifa'u ilayhim amwalahum a lokacin sai ku tura musu dukiyoyin su dake hannunku wala ta'kuluha israfan kar ku kuskura lokacin da kuke rike da dukiyar su ku rika cin dukiyar dan kokarin wuce gona da iri dan ku zalunce su wa bidaran ko kuma ku riga gaggawan kashewa ay yakbaru gabannin su girma faman kana ghaniyan wanda ke rike da dukiyar su ya kasance shi ma wadaci ne ba sai ya taba dukiyar su ba fali yasta'afin ya rike musu amma ba sai ya dauki wani abu a ciki ba waman kana fakiran wanda yake talaka ne bai da hali kuma dukiyar su ta shagaltar da shi daga neman nasa falyakul bil ma'ruf yana iya ci da kyautatawa فإذا دفعتم إليهم أموالهم إذا لوكتم باسو دوكي يسو يي سن كيمتاكين أباسو فأشهدوا عليهم ألوكتم كفا شيدا أكنسو وكفى بالله حسيبا كما الله تعالى يا إسيا دممي حسابي أكن أبندكو كي وابتلوا اليتامي كجربي مرايو كلمر إبتلا لين اختبارني وتوكرك مسو إكزامينيشن idan akwai dukiyar maraya a hannunka to sai ka riga dan jarraba shi kaman wani dan exam dan gwada shi haka dan trial zaka riga bashi kalmar yatama jam'i ne na al-yatim yatim shine orphan da turanci orphan kuma shine mammata abuhu qabla bulughihi zakaran aw unsa duk wanda ya rasa mahaifi gabanin ya kai gaba na munzali gabanin ya fara mafarki namiji ne ko mace da sunansa maraya lokacin da mutum ya fara mafarki ko ya kai munzali ko ta kai sun fita daga zangon maraici don haka a cikin mutane rasa uba ne maraici ba rasa uwa ba amma a dabbobi rasa uwa ne maraici ba rasa uba ba a magana mafi inganci idan yau tinkiya ta aika ko akuya in ita kanta uwar an ce ina babansa an hada ta da aiki ita kanta uwar wane ne baban wannan ta hadu da aiki mafhum tayyib shi kansa baban an ce masa wannan danka ne ko ba danka ba ka da shi da aiki shi ma ba zai gane ba ai ke sa duk abin da aka kwatanta mutum da dabba to al'amari ya lalace su kansu da uwar da uban ba mai tabbacin wane ne baban shi yasa ya zama hidimar da uba yake yi a cikin mutane shine masauki shine kudin magani shine tufafi shine abinci shine kudin makaranta to in akwai wannan a duniyar dabbobi uwa ce take yi dan da ban ba wani aure ne tsakani formal ba wani juna biyu ma kawai gamuwa suka yi da shi lokaci da Allah ya kaddara aka samu yayi wurin sa ita ma ta yi wurin ta gamuwa ma ba za su kare yi ba so kula ga wannan a cikin mutane rasa uba ne tare da uwa tana da muhimmanci amma waɗannan mas'uliyya ɗin uba yake ɗauka. Ita uwa babban aikin da ta fara shine ɗaukan juna biyu da kula da juna biyu da wahalar ɗaukan juna biyu na tsawon wata tara ko abin da ya kama da haka da kuma haifan juna biyu. Wannan hidimar da uwa ta yi duk duniya babu abin da za ka yi ko zan yi da za mu iya biyan ta a duniya babu shi. Duk duniya ba wani mutum da zai wani abu ya biya babu sa wannan hidimar da ta yi. Babu shi. Wallahi abin duk hidimar da mutum ya yi wa uwa a duniya har ga Allah in za a yi tunani shi ne tunanin shin ya biya ta rabin numfashi kwaya ɗaya na naƙuda ko bai biya ba. Ba fa numfashi guda biya. Rabinsa ai wani mutum ya tambayi Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ɗauko mamarsa a gadon bayansa tun daga Yaman har zuwa Makka tafiyan kilomita 1,100 da yan kai ya yi da ita a gadon baya kuma ya zo ya yi aikin hajji da ita yin ɗawafi na ƙudumi yin umura aka kammala aka tafi Arfa aka dawo kwanan Mina zuwa Muzdalifa komai ya yi da ita a gadon baya da ya kammala kai kaɗai ma ya ka ƙara aikin hajji bare da goyo. Ya zo ya samu Sayyidina Umar ya ce Allah shi gafarta malam Amirul Mu'minina da Allah wannan hidimar da na yawa ita in na ga Allah an biya ta bashin aikowar da take bi na Sayyidina Umar ya ce wallahi baka biya na ku ainihin numfashin naƙuda kwaya ɗaya ba. Numfashin naƙuda kwaya ɗaya ce baka biya ba tukunna wannan kwaya ɗaya da ta yi numfashi a naƙuda ba a biya bashinsa ba. Ai jama'a uwa ne. Don haka Allah ya ce wa butanul yatama ku riga jarraba marayu. Marayu Allah ta'ala ya ba su muhimmanci a Qur'ani dan shi maraya babban mutum ne. Allah yana damuwa da al'amarin maraya. Allah yana damuwa da situation na maraya. Allah yana kula da jama'ar da ke kula da marayu. Duk mutumin da ke kula da marayu wallahi Allah yana kula da al'amuransa. Duk abin da kake bukatan Allah ya riga kawo maka dauki ya zama duk tsarinka akwai tallafawa marayu. Shi yasa akwai jama'ar da Allah ta'ala ya aibata su a Qur'ani babban laifin su Allah ya ce ba sa ma girmama maraya ne.
Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahabbuna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turafa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma.
Jazakumullahu khairan. Wannan suratul fajr muhammad shahid aya ta 17. Allah ta'ala ya ce bal la tukrimuna al-yatim ba haka bane babban laifinku shine ba fa girmama maraya. Jama'a yadda fa babbe yake zuwa wuri a girmama shi haka mai kimani yake girmama maraya. Kana zaune yaro karami ya zo dan shekara huɗu zaka ce wannan maraya ne sai ka tashi ka zo wajen sa assalamu alaikum rahmatullahi Allah ya maka albarka sai ka je ka mutunta shi. Mutunta maraya ba wai sai dattijo ya girma ba, dan karami in maraya ne girmama shi ake yi. Kana zaune maraya ya shigo ana tafsiri zaka ce ga dan maraya sai ka ce to a buɗa maka wuri zo ka zauna ya zama ku da kanku shi ya rika shuuri a jikinsa duk inda ya ji ana ba shi girma. Girma maraya addini ne jama'a. Jama'a da ba sa girmamawa Allah ya zarge su ya ce bal la tukrimuna al-yatim ba fa girmama marayu ba fa respecting marayu ba fa honoring marayu. Wato ba sai ka ba shi kuɗi ba duk inda maraya yake a mutunta shi. Yau lalacewar society mu ya kai matakin da ba a ma san wani hali suke ciki ba. Yau saboda mafiya yawa ba su da gata sace su ake ana cire fat din jikinsu ana zuwa ana zafi ana sufuri saboda ba a kula da su. Wa butanul yatama Allah yake ku rika jarraba marayu. Wannan fi'ilul amri ne. Fi'ilul amri kuma anan yufidul wujub iya nufin wajibi ne. Kalmar yatama a Qur'ani malamai suka ce ta zo akalla sau 23. Allah yana kiran marayu al-yatim mufradi ya zo sau 5. wannan yatama din an hada ta ne da wanda yazo mufradi da musanna dan yazo musanna wa ammal jidaru fakana lil gulamaini yatimaini fil madina aya ta 82 a cikin kahfi don haka da kuma jambi haka Allah ta'ala ya kira su to da haka ku rika jarraba marayu wanda suka rasa iyayensu idan kuna rike da dukiyoyinsu ku rika jarraba su hatta idza balagun nikah har sai sun kai kaman gaba na aure annan Allah bai ce in sun balaga ba sai aiki da ibada ta cewa hatta idza balagun nikah har sai sun kai gabar aure akwai bambanci tsakanin balaga da kaiwa gabar aure shi balaga yujuwa ne yana faruwa ne ko a shekara mutum ya kai shekara 15 ko kuma a samu tsuran gashi a lungunan jikinsa ko kuma yin mafarki wani abu ya fita ko kuma abu ya fita a jikinsa na sha'awa a lokacin da yake farke ba yana mafarki ba mace kuma ana karawa da waɗannan ababe guda uku da na hudu da na biyar na hudu da fara yin al'ada na biyar da daukan juna biyu waɗannan ababe guda uku a maza biyar a mata su ne ake iya gane mutum ya balaga to amma Allah bai ce hatta idza balagu ba sai ya ce hatta idza me balagun nikaha bai ce kawai balaga ba sai ya ce in sun isa aure mafhum bai ce hatta idza balagu al-hulm ba bai ce mafarki ba sai ya ce in sun isa aure dan dalili akwai wanda ya balaga amma bai isa aure ba yin aure son samu in za a yi malamai suka ce akwai sharuɗa biyu na farko misali ga namiji a samu abin da ake cewa physical maturity shine puberty wato shine gabar balaga kamar shekara 15 ko fara mafarki ko abin da ya kamata wannan da muka kira sai na biyu akwai intellectual maturity na farko al-buluq na biyu kuma ar-rushd sai an samu abu biyu so daga bayan balaga akwai ar-rushd shine shiriya mutum ya zama hankalinsa da tunaninsa da sanin ya kamata sa zai iya rike mace wani ya kai 15 years amma idan ka ganshi kaga dolancinsa wani dan shekara 5 ya fi shi wayo to dole sai abu biyu ya samu bayan kai level din to ya zama iya da intellectual maturity wato yana da basira da hangen nesa ta inda zai iya sarrafa harkan iyali ya gane cewa akwai breakfast akwai abincin rana akwai dare sannan akwai yadda ake rike iyali akwai ciyarwa akwai tufatarwa akwai neman wajen zama so wannan maturity rushd din shiriya din tana da muhimmanci to shi yasa ba wai shi yaro daga ya kai balaga za a ba shi dukiyarsa ba a'a sai ya samu wannan intellectual maturity ta inda zai iya administration na dukiya kuma ba a so a yi garajen ba shi rana ɗaya zai barar da ita sai aka ce a riƙa ba shi ɗan kaɗan kaɗan shi ne wabutalul yatama ashe jarraba son kana iya yi duk bayan wata shida ka riƙa jarrabawa malamai suka ce yadda ake jarraba shi namiji sai a ba shi kuɗi a ce je ka ɗan fara kasuwanci babansa ɗan kasuwa ne ya rasu kada riƙe da kuɗinsa na gado naira miliyan 7 misali nake bayarwa sai ka ɗan ɗauki wani abu sai ka ce to kana zuwa makarantar boko ka dawo da yamma kana zuwa islamiyya kana zuwa haddan qur'ani to yanzu ga shi ka kai shekara 14 ina ga ya dace sana'ar babanka ta fara a cikin kasuwa waye da waye ka aminta da shi abokanan babanka eh akwai Allahi Allahi akwai Allahi Ibrahim akwai Allahi Abdullahi akwai Allahi Garba to a cikin su wani sha'awa kai kasuwanci kake gaskiya na fi sha'awan sai da irin provision haka dan katon din indomie spaghetti kaza kaza wa yake wannan sana'ar wane to yana da kyau ka dan fara zuwa wurin sa zamu masa magana sai ka riga dan zuwa kana koya a wurin sa bayan ya dan yi wata ɗaya biyu yana zuwa yana fara sace zamu dan baka jari kai ma in ka dan taso a dan bude ko dan karamin shago a kofar gida sai a riga dan zuwa ana saya sai a dauki dan 300 ko 400 ko 500 sai a baje a gaida zai fara kasuwa ake tura mutum saboda issue ne na kuɗi so issue na kuɗi kuma asalin issue na kuɗi a kasuwa ake yi duk inda aka yi harkar kuɗi ba kasuwa ba to wannan kuɗi yijiwa ne kawai na services ne amma hakikanin dukiya to har ga Allah ta hakikatan genuine dukiya to a kasuwanci ake samu kisa duk inda ake jero list wanda suka fi kuɗi a duniya ai ɗan kasuwa ne ko kasuwa ta a saya a kasa ko kasuwa ta a kera a kirkiro fasaha innovative ideas da technology so sai a bashi shine wa mutalil ya ta ba hatta idza balagun nikah za a ci gaba da jarraba shi ne in mace ce kuma ba a tura ta kasuwa ma lokacin ce za a bata ne a ga yadda za ta sayi kayan daki da kayan tafiyar da gida ne da kullu sai a dan dauki 50,000 a bata a ce to muna so ki dan fara tanadi saboda maybe nan gaba shekaru kadan Allah ya kaza za a kai maganar aure sai da kanta a ce ta je ta sayi abubuwan kayan daki a ga me za ta sayo da aka bata miliyan ɗaya sai ta je ta sayo iPhone ta dawo sai a ce a wannan hankali bai isa ba shi wancan da aka bashi 500,000 dan fara provision a da sai aka ya bude wani tim din kwallo aka ce me sunan tim din yace Miami Bears sai je kashe musu kudin duka dan sai ya ce a hankalin bai samu ba tukunna ai ba a daukan uwar kudi a shigar da ita wata harka da riba ake yi ita uwar kudi ana preserving din da riba ce ake iya wani abu da ita idan bukata ta kama to anan sai a ce a hankalin bai ba sai a dan bashi dama sai a ce gaba da dan nasiha ka dai rika zuwa kasuwa wajen Allahin Allah kana zama a shago ka ci gaba da koya saboda me dalili wanda bai san yadda ake juya kudi ba din ka bashi kudi barar da shi zai duk wanda ya san kasuwa wai dan kaga wani yayinka ko babbanka ko kawunka ko wani koganka yana da kudi da Allah na zo a bani jari ina son na fara business nawa ne miliyan 10 kuma baka taba zuwa ka koya ba ba kasuwanci kake so ba a baka kudi ka kashe ne asalin wanda yake iya juya kudi shine mutumin da ya nemi kudin sai aka kara masa in ka je ka sha dan karan wahala a nema ka samu 500,000 sai aka kara maka 500 to ka san wahalan wancan zaka kiyaye wannan din mutum bai iya ba zai iya ba kuma haka magabatan mu suke baban mu Allahu Aminu dan tata Allah ya ji kansa akwai time da muka je muke hira da shi ina mata tambayoyi akan fara kasuwa yace duk da baban sa mai kudi ne bai fara kasuwanci da kudin baban ba shi ya fara zuwa kwari yana tona rijiya yana saka irin alumdin nan a ruwa ruwan yana kwanciya lokacin mutanen Niger da sauran wurare suna zuwa da raƙuma sayan kaya yana shayar musu da raƙuman suna dan bashi dan taro sisi da wannan ya fara tara jarin kasuwa da ya samu wannan sai baban sa ya kara masa sai ce yanzu da gaskiya zaka yi kasuwa tunda ka san yadda ake neman kudi amma duk mutumin da bai iya ba kawai ka maka wai proposal shi zai fara kasuwa ba inda ya je koya wannan ciwa-ciwa ya zo da shi ko da manufarsa mai kyau ne in ka bashi ba za a yi abin kirki ba ya je gaban wani allaji ya koya ya fara dan tara taro da sisi yau ya ajiye 1,000 gobe 500 2,000 ya shan wahalan tarawa ya tara miliyan 1 sai ka kara masa miliyan 10 a kai to insha Allah za a yi abin kirki asalin foundation na kasuwa sai ka nemo ake kara maka amma ba zai yi ba ka je ka koya ka nemo ba ka zo ka ce za ka yi kuma fa kasuwar da kake gani wahalan da fa bai wuce bai gaza a ce ka je jami'a ka yi digiri ba fa ita kanta tana da sarkakiya da yawa da ba sai an buɗe littafi an koya maka ba experience ne na yau da kullum kake koya amma da yawa ba su haka ba sai su ɗauka wai kasuwa kamar cin tuwo ne haka kawai za ka zo a baka kuɗi ka fara ta ba haka take ba ita ba sai an koye ta shi yasa Allah ya ce wa butalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan idan anastum kalmar anasa daga kalmar abusara ne fa in abusartum in kun gani shine sai a ce a nasara ma zaka ba misali ɗaya ko biyu na alqur'ani ko da misali ɗaya
in qala musa li ahlihi inni anastu na'an sa'atikum minha bi khabarin aw atikum
جزاكم الله خيرا wannan cikin suratul naml kenan aya ta 7 if qala musa li alihi inni anastu naran kaga anastu ai absartu naran ne annabi musa sai ya ce wa iyalansa ku dan jira ne na hango wata wuta inda Allah ta'ala ya magana da shi sai ya ce anastu kaga anastu shine na ga wuta to anan sai Allah ya ce su waɗannan marayun wa butalul yatama hatta idza balagu nikah fa in anastum in har kun gani anasa min janibi turi naran kamar yadda yazo a ƙasas ayata 39 sai ya ce anasa kaga ai abu sara ne mafhum tayyib haka in kun ga anastu kuka ga alama rushdan shiriya wannan shiriya din kaga shine bayan balaga akwai kuma ar-rushdi ma'anan ar-rushdi a takaice shine basirar iya sarrafa al'amura shine kuslu tasarruf mutun ya kai matakin da duk abin da aka bace zai iya sarrafa shi, in kudi ne, in ajiya ne, sai da ake iya kaiwa banki ya ajiye, idan kirgawa da ita bashi kudin ko nawa ne zai kirga, idan hada total ne zai iya yi. Yanzu misali mutun ya buya ce maka jari maraya yake jari miliyan ne, za a bashi zai fara kafa, sai ka ce masa naira 150 a hada da naira 160 nawa zai bayar, sai shiru sai ce 1,000, sai ka ce a bai kai a baka kudi ba, wannan 1,000 nawa ne, 310 ne. Kaga kenan bai da intellectual ability ne manajin kudi, shine honest min rushidan, in kun ga shiriya. So ko lissafin kudi ka ga yawo mutum ya gagara, to gafin akwai matsala. Ya dace ya zama duk dan kasuwa gogagge, bai cika ba calculator muhimmanci ba. Duk yadda ka karanta lissafi, yanzu a ramma yana da degree a mathematics da master, amma ya je gaban yan kasuwa ana hada total, wallahi sai ya rena kansa a lissafi, dan ba lissafi ne x and y bane, dan ake ta neman su a nema ya bata, a nema ya bata. Wannan lissafin su na kartasan karne, in kai kuskure wata ran duk ribar ka na shekara sai a rasa ta. Sai ka ji dan kasuwa ana magana naira miliyan 1,750 a hada da miliyan 1,780, kafin gare baki hada total ya gaya maka. Su memories ne calculator, tsabar iya lissafin kudi sun iya. Wasu su kuma suka sai su je su koyi kira Alkur'ani, sai ga karatun Kur'ani ga kasuwa. Hatsari shi ne ka shagalta da kasuwa kuma baka san Allah ba, to a nan kuma kasuwa duka sai da koma haramu in ba a yi sa'a ba. So shi yasa duk ya shiga cikin arushidi, ku riƙa jarraba su da lissafi, kaza a hada da kaza, naira kaza a hada da naira kaza, a mutum ne aka bashi kaza, ga zaɓin kasuwa kaza ga kaza, in yayi kaza kaza zai fi kaza. Duk ɗan kasuwa idan bai na farko sai duba menene label na risk, hatsarin da ke cikin kasuwanci sai ya duba. Na biyu, wani kasuwanci ne yake da future, gaba mai kyau, duk sai ya kwatanta lissafi a kai, an ga alama, duk wannan sai an yi lissafi a kai. In yace yana so ya fara sayar dan fili ne, to yanzu zaka sayi filin ya zaka yi ka fara gina gida kana sayarwa, eh za mu baka amma zaka yi, eh zan je sayi fili kawai sai na gina, a'a ba haka zaka yi ba. Fili idan ka karba sai ka karbi takardun, sai ka je ka bincika takardun original ne, shin wanda ya kawo ka saya din ya mallaki filin, idan ya mallaka me shaidan nasa ne, din sunan da ke kan takardar ba shine sunan sa ba, sai akai takardun ya zo hannunsa, wane ne ya bashi, sai to ina wane, ai duk waɗannan kacaniyan sai ka tada, in ba haka ba sai ka je ka sai hasari. To shine Allah ta'ala yake wa butalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anasum minhum rushdan, in kun ga wannan shiriya intellectual maturity din sun zo masu cikakkun hankali, akwai kuma husnul tasarruf, suna iya sarrafa komai ta hanyar da ya dace, Allah ta'ala yake fadfa'u ilaihim amwalahum, to a nan sai ku tura musu dukiyoyinsu. An yi ɗaya, an yi biyu, ana ta ƙara masa jari, kasuwa na ci gaba, a nan ma sai ta ƙara kaɗan kaɗan, kuɗin miliyan 3 ne, an ba shi 500 yana ci gaba, an ƙara miliyan 3 ne, an ba shi 500, an sace ƙara 500, kasuwanci sai haɓaka yake, har ma jarin sai kai miliyan 5, ya ma fi jarinsa na miliyan 3. Sauran sai a ce to ai ya kai hakan da za mu haɗa, shi ne fadfa'u ilaihim amwalahum, sai a zo a yi rubutu. Fadifa'u, sai ku ba su dukiyoyinsu. Zo wane, ina ga kuɗinka yanzu ya kai a baka, tun da an ba ka kuɗi miliyan 1, jarinka yanzu miliyan 5, ai ni da na je shagonka abin sha'awa ya bani, yadda na ga tsari, kana da littafin rubuta wanda suka ci bashi, kana lissafin kaza da kaza, komai kana kula da shi, abin ya ban sha'awa. To hankali ya zo maka, mun gode Allah da ya kai ka wannan gaba. Akwai sauran kuɗinka miliyan 2, don daman miliyan 3 ne na baka ɗaya, ɗayan ya zama 5 yanzu, sauran miliyan 2. To shi ne fadfa'u ilaihim amwalahum, a nan za a ba su dukiyarsu ga baki ɗaya. Allah ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran, wala ta'kuluha israfan, a lokacin da kuke rike da dukiyoyin marayu, tunda akwai halin da ya halatta a ba ku wani abu a ciki a wata gaba in ba ku da shi, Allah ya ce kar ku ci dukiyar nan israfan, ta bangaren israfi, me israfi da Hausa?
Barna.
Barna, ina ga Allah ya maka albarka, na fi nutsuwa da barna da almubazziranci, saboda almubazzir shi ne almubozaranci, amma israf barna ko ne irin ko Bahaushe ya ce wani akwai son banza, in ka ji an ce son banza to shi ne israfi. Akwai jama'a da haka Allah ya jarbe su, suna da mummunan son banza, to kar a ganka da siffar tsabar son banza, kai banza kake nema, ba siffa ce ta mutum da kwarai ba, son banza. In ka irin ai haka muke a Saudiya mutanenmu, sai mutun yaje a Najeriya mai wadata ne in yaga ana raba sabir a mota shi kadai ana hada abinci kwali kwali sai ya dauko carton ɗaya mai kwali 20 sai ya kawo shi daki ya ci guda ɗaya kuma ba ma da yawa mutane ba sa yin abincin sai ya sa yaji kuma yajin sa ya kare sai ya bude kwaya ɗaya taba sauna 19 su rube tukun na fitar da su iya daga cikin san banza karban fiye da abin da kake bukata haka kawai ana raba abun bude baki sai ka karbi daya na bude baki sai ka ce bari karbi daya na sukur kuma ga layin masu bukatun bude baki bai kare ba kai kana neman sukur tsabar san banza ne sai ka bari a gama da masu bude baki sai ka daga ce naga abincin nan ya saura za a iya kara mun nasu a za a iya kara baka tunda masu bukata sun kare sai a baka to nan ba san banza bane amma ka zo layin bude baki ka karbi abincin sukur kuma ga ka da karfi lafiyayye kaman jakin sayarwa wanda ku ya dace ku nemo ku kawo a ciyar da mabukata amma kai ne alayi alayi ga kanan kyankyar kamar wani sadauki kuma wai alayi karban sabir Allah ya raba mu da san banza ai kai ya dace ka shiga layin masu bayarwa ne shi yasa Allah yake wala ta'kulu ha israfan wato a wajen in shari'a tace ku rika cin dukiya saboda ku masu karamin karfi ne an baka kula da dukiyar marayu dukkanin su miliyan 100 kai baka da 100,000 kuma wannan dukiyar ta su kula da ita ya hana ka je ka nemi abinci sai aka dan sa maka dan alawansu to kar kai son kai na israfi ko aka ce ka dan rika ce fa ne a cikin ta kar ka ce a to tunda an ba mu yanzu ka ga buwai Allah yayi da mu da gida na ai to masara da biyan kuka dai yanzu ai yanzu shinkafa basmati ne kuma ni Allah ya jarbe ni ba na ma son kaza zabuwa nake so rika kawowa wallahi to haka nake bukata kuma ka ga yanzu ai mu rabu da irin ruwan leda sai ruwan gora ai yanzu shine israfin kawai an baka amanar dukiyar sai ka je ka bude wata rayuwa ta jin dadi Allah yake kar kai haka wala ta'kulu ha israfan kar ku israfi israfi ba abu ne mai kyau ba arama zaka ba misali a qur'ani
ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu إنه لا يحب المسرفين.
وإن الآية ذات ذمت في سورة الأعراف آية 31 الله تعالى مهل شهية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كتك شاكر في المبوزرنشي إنه لا يحب المسرفين الله باية متعني مصوف برنا bai son mutane masu barna kar ku yi barna Allah baya son masu barna anan ma kuma yace wala ta'kulu ha israfan to ai akwai tufatarwa akwai sayan magani akwai wajen zama misali akwai takalmi akwai hula akwai ci da sha amma sai Allah ya kira cin a wurin yace wala ta'kulu ha israfan dan me dan duk abin da ake neman kuɗi don kai babu wanda yake da muhimmanci ga dan adam kamar abin da zai ci da wanda zai sha dukkan kayan ka idan kana cikin yunwa kai kanka wa kanka matsala ce shi yasa target ɗinka na farko da ka samu kuɗi shine abin da za a ci da abin da za a sha shi yasa annan sai Allah ya ce wala ta'kulu ha israfan kar ku ci ta bangaren barna tare da cewa akwai tufafi amma ba su ne priority dan adam ba ci da sha shine priority kuma da yace ku ci ku sha a aya ta 31 a cikin Arab sai yace kar ku yi barna Allah bai son masu barna lalle shi bai son masu barna malami suka ce wannan kuma yake bayyana kusan kashi 50 cikin 100 magani a duniya yana cikin wannan aya ta 31 a cikin suratul Arab ku ci ku sha kar ku yi barna don lalle bai son masu barna 50% na cututtukan duniya daga ci da sha ake samun su shi yasa duk mutumin da ya iya kontrolin abincin da yake sha ce yana duba blood sugar dinsa yana duba jininsa ana auna masa dukkan vitamins nasa da vitals nasa yana fahimta yana sanin me zai ci kiyaye abin da kake ci yana magance kashi 50 cikin 100 cututtuka da izinin Allah kuma 50 cikin 100 cututtuka daga abinci ne in ka ji an ce mutum diabetes yana da alaka da abin da yake ci ciwon ulsa iya da alaka da wannan cutar kansa tana da alaka da wannan hatta heart diseases na da alaka da shan taba ai duka ci da shan ne shi yasa idan ka iya kontrolin mai kake ci mai kake sha da izinin Allah ka magance cuta mafi kankanta 50 cikin 100 a rayuwarka yanzu mutum zai samu arziki ya ci ya sha sai ka ganci sai ka fa islimi dole sai ka rage weight yanzu ka kai shekara 50 nauyinka 107 zuciyarka ba za ta daukan jikin ba nan gaba kada mutum ya zo ya zauna hadda aiki yana so ya ci ba zai ci ba ɗakin sa ga mashin kullun yana hawa kai yana ta gudu akai yana so ya rage tumbi kuma hatsarin tumbi zuwan sa babu wahala tafiyarsa kuma jan aiki ne duk mai tumbi in ka je baka fita zaka sha mamaki a wata uku sai kaga yayi tumbi amma sai shekara uku bai rabu da shi ba a buga nan kuma wallahi yake tafiya shi gayyato shi yanzu zai zo shi amma ka ku sallame shi ba zai tafi ba kuma a ce sai ka rage kana cikin sai a ce akwai fati liba liban ta fati ya mata yawa kana cin kitse da yawa to sai ga ambar ta yanzu karka ci red meat karka ci kitse karka ci kaza ga kudin kana fadayin amma ba ka isa ka taba ba Allah ya samu wani lafiya sai sai ce wala ta'kulu ha israfan kar ku ci dukiyar marayu da barna wa bidaran ay yakbaru wa bidaran kuma kar ku rika mubadara da gaggawa gabanin su girma kace yanzu ka ga marayun nan sun kusa ba girma a ba su dukiyar yanzu saura shekara biyu bari na cire bona da gaggawa shine Allah ya ce kar ku rika gaggawa wai ku ci dukiyar gabanin su girma kage yanzu ina kula da dukiyar marayun nan an ce da cire shi a ciki yanzu kuma sun fara magana a ba su maybe next year za a bayar bari a shekara ɗaya nan na more ne ta gaggawanci Allah ya ce wannan ma haramun ne shine gaggawancin dukiyar da sun kusa karbarta kaga dai maraya dan gata a wurin Allah dukiyarsa da aka bar mana bayan Allah yana ta kula da ita Allah ya ce faman kana ghaniyan wanda ya kasance mawadaci a cikin ku falyasta'fif faman kana fallin nan wala fa'un ne na'am wa faman fa na farko din afwan falyasta'fif nace falyasta'fif ومن كان غنيا فليستعف ونفاق منه
مقرونة لجواب الشرط
جزاك الله خيرا wannan tazo makruda ne ta jawabu shart ne saboda me ai kaga da Allah yace wa butalul yatama hatta idza din nan menene shartiyya ne fa in anastum shartiyya ne so jawabu shart din falyasta'f min so shi jawabu shart ne lamun din wanne ne lamul amr ne to anan ya zama lamul amr wanda yake mawadaci a cikin ku zai iya rike iyalansa ba sai ya ci dukiyar marayu ta abinci ba Allah yace falyasta'fif muna umurtar sa ya kame kar ya taba dukiyar marayu ya rike ta fi sabilillahi kar ya rike daukar alawansa a ciki tunda shi ma yana da kasuwancin sa ya rike nasu fi sabilillahi amma na marayu nasa kuma ya rika cin abinci a ciki shine falyasta'fif anan wajibi ne ga mai wadata ya hakura da cin nasu ya rika cin nasu shine falyasta'fif amma in ka hakura da mai makomarka hadisin manzon Allah tsira da rinda tabbata gare shi da yace ana wa kafilul yatimi ka ataini fil janna sai yayi me wa ashara bi isbihi was sababa sai wadannan yatsu guda biyu haka annabi yace ni da mai daukan nauyin maraya haka buke a aljanna duba yatsan nan wannan yatsa ta biyu da ta uku daga babbar yatsa yace ni da shi haka buke a aljanna hadisin iya bukhari hadisi na 6500 ne don Allah jama'a wani girma kake nema a lahira da kai wannan don Allah ga mu tsaye ko a yau kusa da gidan sarkinka sarkin garin ku aka ce za a bu a gina maka gida next to gidan sarki don Allah jama'a mutunci ne ko ba mutunci ba yanzu a nan Abuja a ce za a kai ka villa ne next to villa za a gina maka gida jama'a an mutunta ka ko ba mutunta ba to wannan fa duk gidan duniya ne wanda a nan za a bar shi amma annabi ne fa ya ce a gidan aljanna ni da kai haka muke zaune ga ni ga ka aljanna ni da kai makwabtan juna ne a aljanna dalilin me dalilin wannan hidima da kai wa marayu shi yasa aka ce falyasta'fif in ka kame kai kana cin dukiyarka nasu kuma kana ta kokarin hayayyafa ta da izinin Allah to makomarka aljanna ne shine falyasta'fif na wajibi ne al'amru ne an umurce ka da kai me da ka kame daga cin nasu shi yasa in za a ba da dukiyar maraya in zai yi aka samu wannan talaka ne bawan Allah mai rikon amana wannan mai kuɗi ne bawan Allah mai rikon amana waye dace abawa abawa mai kudi bawan Allah mai rubun amana yafi abawa talaka don shi talaka kan bashi sai ana dan taimaka masa da kudin saboda kula da ita amma mai kudin nan kuma zai yi fi sabilin laji yau kaddara babban mai kudi ne biloniya ne a kasar ku misali yanzu misali kaddara a dauki Alhaji Aliko Dangote ko Alhaji Buwa ko AA Rano ko makamantansu ko Alhaji Muhammadu Indimi misali wanda suke da manyan yan kasuwanmu na arewa misali sai ka dauko sai ka ce ga dukiyar mara Alhaji a taimaka a rike nawa ne kudin su 50,000 ne a afuwar miliyan 50 ne da Allah miliyan 50 a wurinsu ai abin da ake ce cikin change ne aiko ba wani abu bane so dan ka ba su rike su da izinin Allah kokari ma za su yi su taimaka wa dukiyar shi yasa irin waɗannan manyan masu kudin muna ba da shawara tunda Allah ya rufa musu asiri ya zama a kamfanonin su akwai tsari na karban dukiyoyin marayu ko a tsaye da shares da za a rika sayarwa su rika bata kula ta musamman ya zama tsari ne na kuna da wani unit ko department na karban dukiyar gado da muka nutsu da ita da agreement za mu rika juya musu ana samun dividend ana kula da ita a duba business da ya dace dukiyar da Allah ya basu ai ba matsala bane da sun yi wannan in ma marayi ta sa an rage 10% sai su ce to a kara ma 20% ai ba wani bane a wurin su wannan idan suka yi zai ba su darajar da manzon Allah ya ce ni da mai kula da maraya haka muke a aljanna ana wa kafi yatini ka hataini fil janna hadisin bukhari na 6005 ya zama akwai tsari kagan akwai formal tsari wani lokaci ba sai muna wahala na neman mutane wani zo ka rike ba shi ma wanda aka ba bayan shekara da sai ya rasu sai aga nemo dukiyar da wa za a ba wa kuma aiki ne amma in kamfani ne aka ba su suka yi tsari mai kyau na kula da dukiyar marayu kuma manufarsu don su nemi aljanna wallahi na cikin hanya mafi sauki da Allah zai kai su aljanna tunda muna ga ayyawanci sau da dama ana raba abinci a ce ko foundation din su na yi fi sabilillahi to waɗanda suke daukan dukiya su ce fi sabilillahi me zai tsole musu ido a kudin maraya naira miliyan 50 ko miliyan 100 babu wani abin tsora ido so duk irin wannan tsari ana yi kafashe da suka ci gaba na kula da marayu ko a kasashen turai in ka je irin Finland in ka je irin Sweden in ka je irin Canada Denmark in ka ga tsarin kula da maraya in ba wai shi dan ya kare sai ka tana to ni ma ya garan zama marayan nan a kula da shi saboda suna da tsarin tallafawa maraya wani tsarin har ya fi na mai uban jin dadi a kasashen musulmai akwai irin su a Jordan suna kwatantawa Turkiya suna da irin nasu har irin Pakistan da suke talaka suna da shi Saudi Arabia na da shi Qatar na da shi dukkanin su akwai formal way na kula da marayu da kuma kula da dukiyar marayu wannan iya da matukar muhimmanci a cikin society kuma muhimmin abu ne a governance ya zama akwai tsarin protection na marayu don haka faman kana faqiran wanda ya kasance talaka Allah ya ce me shi kuma talaka falyakul shi ma wannan sharadi ne wani lamun ne anan lamun am iri ɗaya ne da na baya falyastafid da kuma falyakul bil ma'ruf ko ba iri ɗaya bane iri ɗaya ne hukuncin su ya zama mai kenan hukuncin ba ɗaya bane falyastafid din nan cewa tunda mai wadata ne kar ya taba dukiyar su ya kane ba sai ya ci ba wannan lil wujub ne wajibi ne na kada ya taba amma wannan falyakul bil ma'ruf kuma lil ibaha ne umurni ne na halarci ko kana talakan kace wallahi ni talaka ne amma ba zan taba dukiyar su ba zan ci gaba da noma ina ciyar da kaina to yayi anan ba wajibi bane ko kana talakan kana iya sadaukar da abin da za a baka a dukiyar marayu ka kula da ita fi sabilillahi kuma kai ka je ka nemi halal danka to ya zama lil ibaha kenan kuma Allah ya ce bil ma'ruf a wajen ana kula da urfi ne in an ce urfi shine me aka saba a al'ada a al'ada me zai yake kamar gidansa ba zai yi dan an ce a ciyar da kai a ciki ba sai ka dauko building yadda ake rayuwa a Abuja bayan kai kana can ƙauyen kankara sai ka ce building Abuja za a biya ka a sai a duba a kankaran me abin da zai rike mutum sai a rika baka da mutumin kankara a can fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum idan za ku tura musu dukiyoyin su Allah ya ce fa ashhidu alayhim ku shaida akan su wa kafa billahi hasiba kuma ku sani Allah ta'ala mai hisabi ne Allah zai muku hisabi a ran ma za ka yi kara mana ko aya ɗaya akan hisabin Allah
wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha
كان على كل شيء حسيبا.
إن الله كان على كل شيء حسيبا يا ذم سورة النساء آية 86 الله يتشيء كم كومي mai hisabi ne don haka kula da dukiyar marayin nan Allah zai hisabi kaga anan yace wakafa billahi hasiba duk abin da ka rike ko kai tuwa ko gaisu ko kai gaskiya Allah zai hisabi sannan a can kuma Allah yace akan komai mai hisabi ne hisabi sau uku yazo a Qur'ani a matsayin sunan Allah a nan gurin aya ta 6 an-nisa'i aya ta 86 an-nisa'i wanda aran mai kawo akwai saura guda da wa zai iya kawo ta cikin suratul ahzab Allah ya maka albarka wata aya kenan alladhina yuballighuna risalatillahi
alladhina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba
suratul ahzab aya ta nawa na a bai kai 45 ba na 39 Allah ya biya ka gidan aljanna 39 ne kai ka gane so da haka hasibul sunan Allah ne a magana mafi inganci haka Imam Al-Qurtubi ya fada haka Ibn Uthaymeen rahimahullah ya fada in ka duba sunayen Allah da ya kai ya saka al-hasib a cikin al-qawaid al-mutla fi sifatillahi wa asma'ihi husna cewa al-hasib sunan Allah ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله تعالى اعلم جزاكم الله